الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau 19 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo daidai da 29 ga watan 3 miladiya 2024. A ci gaba da tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki. Gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa, malam barka da kokari, Allah ya saka da alkhairi. Yace malam, tambayata ita ce, ba ni da aure amma ina ciyar da mahaifiyata da kanina da kuma kanwata sakamakon rasuwar mahaifinmu. To malam, akan batun zakafin da kai, sai nayi duk da ba ni da aure, kuma sai su ma nayi musu tunda ciyar wasu tana kaina. To kamar yadda dai muka ambata cewa ita zakar fiddakai tana wajaba akan kowa da kowa daga cikin musulmai, don haka anan mahaifiyarka wajabcin ciyar da ita yana kanka, idan ba ta da abin da za ta ciyar da kanta, ba ta da hali. Kaninka ba mu san yanayin shi ba, idan yaro ne karami to shi ma wajabcin ciyar da shi haka nan, kanwarka duk yana kanka. Don haka idan kana da hali, duk waɗannan za ka yi musu fiddakai. In kuma ba ka da hali, sai gwargwadon abin da ka samu, to sai kai gwargwadon na abin da ka samu. Domin waɗannan da ka jero, duka ciyar wasu tana kanka, matukar su ba su da halin da za su rike kansu. Kaga kaninka dama kamar babba ne, kila in matashi ne ko saurayi ne wanda zai iya fita ya nema, to ana iya cewa ta hau kanshi shi ya je wa kanshi. Amma in karami ne, yaro ne karami wanda bai balaga ba, to kaga shi ma nauyin kula da shi yana kanka. Don haka za ka yi musu idan kana da hali. In ba ka da hali, sai ka fare wa kanka. In kana da wani halin da za ka yi wani, sai ka yi mahaifiyarka. Inda wani halin, sai ka yi wa kaninka. Haka dai gwargwadon abin da ya samu. Ice tambaya ta biyu, ita ce, ina fama da mura amma muna sallah a masallacin unguwarmu. Idan na shigo masallaci na tarar da sahu bai cika ba, sai na kafa nawa a baya sakamakon fanka da take a daidai wannan sahun na gabana. Ina yin haka ne domin na gujewa wannan iskar fankar sakamakon mura da nake yi. Amma gaskiya malam, ina shan ruwan sanyi, yana sa kankara cikin lemu ya sha. To shi ne yake maganar me ye hukuncin gujewa iskar fanka da yake yi, alhali kuma gashi can yana shan ruwan sanyi. To amsar ka tana cikin tambayar ka. Matukar dai zaka sha ruwan sanyi, kuma ka san ruwan sanyi yana kawo mura, baka guji wannan ba, to kamata in ka je sahu, kaga sahu ya cika, ka kafa sahu inda ya dace. Amma idan ya zama akwai cutuwa, in ka tsaya karkashin fanka zaka yi kama da rashin lafiya kamar barin da kake ambata, to ba laifi idan ka koma gefe ka faro sahun ta dan gefe yadda zai zo ya cike har ya kawo gurin. Tunda ba wai sharadi bane sai ka tsaya sai cinfanka din, kana iya dan kauce mata kadan. Amma matukar kana iya shan wancan ruwan sanyin ba kai mura ba ta dame ka ba, to kaga nan ma uzurinka kadan ne, ka ce fanka za ta hana ka. Da haka yanzu kai za ka yi kanka hukunci, kai ya kamata ka yi kanka hukunci. Idan ya zama tsayuwa karkashin fankan zai iya jawo maka mura, to sai ka dan kauce mata gefe ta yadda sahun zai taho kuma ya haɗe da wanda ba su da damuwa da ita. In ka san kuma yadda yake shan wancan ruwan sanyin, kana iya jurewa ba wani abu, to kaga in ka zo sai kai sahu yadda ya kamata. Wallahu a'lam. Wannan yana magana Qur'ani da yara suka yi amfani da shi yayyage, ba zai yi a kai su masallaci ba ko makaranta a lokacin da ba su amfani da irin wannan. To za a iya konawa ne ko rami za a haka abin ne? Za ka iya konawa, kuma za a iya haka rami a guri mai kyau abin ne? Duka malamai suna faɗar wannan. Don aka bashi haka, to kuma zai shiga gurin da bai dace shiga ba, na najasa, sai zama an toza tashi. yace wani lokaci ya kamata a yi raka'atayil fajiri, ana yin ta ne bayan alfijiri ya kito. Kada ka tashi kai sahur ka ce bari in yi raka'atayil fajiri, a sai idan an yi as-salatu, kamar mu nan galiban mabiyawancin masallatan mu sukan yi as-salatu ne a kiran sallah na biyu, ma'ana bayan alfijiri ya kito. To bayan alfijiri ya kito ake raka'atayil fajiri, amma in bai kito ba a yi, wannan lokaci ne da zaka yi nafila ta dare, ko idan baka yi witiri baka shafa'i da witiri, duka lokacin ne. Amma da zarar alfijiri ya kito, to kuma sai dai kai raka'atayil fajiri, ba za ka yi su ba gabanin alfijiri ya kito. Wannan yana cewa yana aiki a kamfani, to mai gidan shi yakan aike shi wajen masu wajen wasu daga cikin jami'an gwamnati, yana kai musu na goro saboda suna ba kamfani kwangiloli. To akaram kalla tambaya ta shine, daga yanzu idan ya aike ni zan iya kin zuwa, ko da kuwa hakan zai yi sanadin aiki na, domin abin yana matukar damuna. To wannan yana da kyau tukun mu tantance wane irin abu kuke nema a gurin jami'an gwamnati. Haƙƙin ku ne ko ku abin da yake ba haƙƙin ku bane? Idan ya zama na kun cancanta a baku wannan kwangila, duk inda aka je kun cancanta a baku, to amma ba za a baka ba, dole sai kai wani abu. In ba kai wani abu ba za su bayar ba, ila ma a je aba wanda bai cancanta ba, to kaga wannan magana ce da ba. Idan kuma dama ba cancantar kurin wannan abin na goron da yake sa ake bayarwa, to kaga wannan daban. Dan haka duk haƙƙin da mutum zai nema in nashi ne, haƙƙin da ya cancanta a bashi ne, amma ba za a bashi haƙƙin nan ba, dole sai ya yi wani abu, sai ya bada cin hanci. In ba haka ba, to haƙƙin shi ba zai fito ba. To nan malamai suna cewa shi zai iya bayarwa mai karɓan da yake da laifi, amma shi da zai bayar bai da laifi, domin haƙƙinsa zai nema. In bai yi ba, ba za a bashi haƙƙin shi ba. Amma abinda ba haƙƙinka ba, ba naka ba ne, ka bayar don a canza shi a baka, to wannan kuma baya halatta. Da haka ni ina ganin abinda ya fi a irin wannan gaskiya rashin kaiwa shi ne fi zama daidai. Saboda ko da kun cancanta a baku, to ta wani ɓangaren ba za mu yi cewa dole a baku ba. Abinda yake na haƙƙinka na dole shi ne ake cewa za ka ba don karɓa haƙƙinka, amma wanda yake ba na dole ba, to sai ku nema ta hanyar da ta dace. Don haka rashin kaiwar shi ya fi, musamman idan ya zama kuma akwai rashin cancanta ɗin a ciki. Sai zamana akwai matsala a ciki, amma in haƙƙinka ne na wajibi wanda ya kamata a baka, ba a baka ba sai ka bayar, to sai ka bayar, zama laifin yana gurin su, wallahu alam. Wannan kuma ya rubuto doguwar takarda, yana maganar ya samu labarin ɗaya daga cikin matan shi tana bin maza, kuma ya bincika wayarta ya tabbatar da haka ne, har hotel inda take zuwa shine ya dauki matakin sakin ta ba tare da a fadawa mutane da iyayenta dalilin sakin ba, saboda mutuncin iyayen ga tsufa ga rashin lafiyar iyayen nata. Kada wannan labari shi ma ya sake harfan musu da wani rashin lafiyar. To shi dai yayi mata nasihar ta ji tsoron Allah, ta daina ta kare mutuncinta da na iyayenta. A halin yanzu dai ya kaurace mata daga zuwa gidanta, zai sallame ta ta tafi, ba zai iya cin gaba zama da ita ba, to yana neman shawara. Shawara shine abin da ka riga ka yi. Idan ya zama tana yawan banza, tana bin maza, ba matar da za a zauna da ita aure ba ce. Ba daidai ba ne mutum namiji ya aure mazinaciya ko ya zauna da matar da ke yawan maza tana bin maza. Da haka sakinta da kai shine daidai. Wannan kuma rashin gaya wa iyayenta, tunda akwai wata maslaha a ciki, ba za a ce dole sai ka fito ka gaya musu ba. Ita dai ta fahimci me yasa ka sake ta. Ka gaya mata dalili kamar yadda kace, kuma kai mata nasiha, sannan kuma ka sallame ta. Su kuma iyayen ka san me za ka gaya musu, wanda rufa asirin, tunda anan yana da amfani ya zama na, saboda maslahar su kansu iyaye din, tunda ka ce ga tsufa ga rashin lafiya. Amma da kalau suke yi, to in an gaya musu za su dau matakin dakile ta, kaga ba laifi a gaya musu. Da haka rufa mata asirin da kai baka gaya kowa da kowa ba, wannan ba daidai ne. Ita kuma sai kai mata nasiha yadda kai mata, kuma sai ka sauke mata. In ta tuba ta daina, kuma kana son ta, kana iya dawowa ka zauna da ita. Don mutum in yana zunubi ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya daina, to babu laifi za a iya zama da shi. Idan iyayen nata kuma inda lafiya suke kalau, za su iya daukan wannan labarin, to gaya musu akwai maslaha ta yadda su ma za su dau mataki. Amma in ya zama yanzu akwai cuta a tare da su, gaya musu zai iya haifar musu da rashin lafiya ko wani abu, to ba laifi sai a kalli wannan maslaha din sai a gyale su. tambayar ta ƙarshe wannan yana cewa me ya halaccin yin jami'in sallah tare da iyalai a gida ba tare da mutum ya je masallaci ba, saboda ina da wani tunda yake zuwa gidanmu wallahi bai taba zuwa masallaci ba, wai masallatan unguwar na ƴan izala ne shi, kuma ni kuma na ce ba zan bi ki sallah ba saboda jami'in sallah a masallaci ake halartar shi, kuma hakan da yake haramun ne, to ya haramtawar da nayi ba tare da dogaro da aya ko hadisi ba. Babu ko shakka ba daidai bane mutum yayi jami'i a gida alhali ga masallaci. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar kuma a hadisi da dama shine halatta jami'i da namiji yayin da yaji kiran sallah, sai in yana da wani uzuri da shari'a ta yadda da shi. Idan babu wannan, to wasu malamai na cewa zuwa jami'i wajibi ne, kuma suna da dalilai masu ƙarfi. Bangare guda akwai malaman da suke cewa zuwa jami'i sunna ce mai ƙarfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma in muka kalli dalilan wajibci din ƙarfin su ya isa da zai iya zama wajibci. Manzon Allah yana cewa na kusa in yi umarni a kira sallah, sannan in sanya wasu mazaje su yi kirari, sannan in yi umarni a tada sallah, ni kuma in tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah in kona gidajensu. Kun ga ya nuna abin yana da girma. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, yace na gan mu Musa abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda baya zuwa sallar jami'i sai munafiki, ma'lumun nifaq, wanda munafinci ce fito fili. Sannan ga hadisin makahu da yazo ne mai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa rangwame dangane da zuwa masallaci, saboda hanya da kuma yanayin makanta da yake fama da shi. Har ya juya manzo Allah ya ce yiji, har ya juya manzo Allah ya kira shi ce kana jin kiran sallah, ya ce eh, manzo Allah ya ce ka amsa kira. To duk waɗannan dalilai ne da ke nuna maka wajibcin zuwa masallaci yin jami'i ga ɗa namiji. Dan haka babu wani dalilin da mutum zai dinga yin jami'i a gida. In ba zai bi wannan masallacin ba, to ya tafi masallacin da yake da su ya bi sallah, shine abin da yake daidai. Amma in sallar nafila ce kamar tarawihi ko tahajjudi, ma'ana wanda ake yi tsakiyar dare, to dan mutum yayi a gida ba laifi. Amma salloli na wajibi waɗannan guda biyar din, to wajibi ya zo masallaci sai in yana da larura da shari'a ta yadda da ita, ta rashin lafiya ko ta wani uzuri wanda shari'a yake karɓaɓɓe a gurin shari'a. Amma in ba haka ba, gaskiya bai kamata ba ya tsaya yana yin jami'i a gida. Kai kuma da baka bin shi din ka yi daidai, sai ka tafi masallaci ka je ka yi sallah. Amma in yayi sallah, shi sallah shi ta yi, amma yana da laifin kin zuwa jami'i. A gurin malaman da suka ce zuwa jami'i wajibi ne, yana da laifi na zulubin kin zuwa jami'i, amma sallar ta yi. Da haka kin zuwa jami'i din ba haramun za ka ce ba, sai dai ka ce laifi ne. Domin in mun ɗauki fatawar wajibi ne zuwa jami'i, kun ga yayi laifi da yake za a kama shi da zunubi. Da haka idan kuma mun ɗauki fatawar zuwa jami'i sunna ce mai ƙarfi, to ya zama na abin da yake yana yin abinci wanda ba abu ne da yake daidai. Wannan shine abin da ya kamata ka sani. Da haka ka ci gaba da zuwa masallaci, ka rabu da shi, ka ci kuma gaba da jawo hankalin shi daidai gwargwado. In ma ba zai je masallatan da suke kusa da shi, bai je waɗanda suke nesa da shi din, ya fi ya zama yana yin jami'i a gida. Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu. A jiya a cikin suratul Fatir mun tsaya kan aya ta 29 ne ko? Aya ta 28. Za mu tashi kan aya ta 29. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
نعم. الله مدعوكين سركيسي. إن الذين يتلون كتاب الله hakika waɗanda suke karanta littafin Allah suke aiki da shi, wa qamu salata kuma suka tsayi da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abinda muka azurta su, sirran aboye wa alaniyatan da fili yarjuna tijaratan lan tabur, suna fata suna kaunar wani kasuwanci wanda baya lalacewa. Liwafiyahum ujurahum, dan ya kara musu, ya cika musu ladan su. Wayazidahum min fadlihi, kuma ya kara musu daga falalashi. Innahu hakika Allah madaukakin sarki ghafurun, mai yawan ghafara ne, shakur kuma mai godiya. Ubangiji Allah madaukakin sarki, ajiya bayan mun karanta ayar da Allah ya bayanin kudararsa da ikonsa na halittar abubuwa daban-daban, tun daga tsirrai zuwa duwatsu zuwa mutane zuwa dabbobi, sai kuma Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama, kadai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah, suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai. To wannan aya da muka karanta tana bayanin su waye malama. Sai Allah ya biyo da cewa innal ladhina yatluna kitaballah, hakika waɗanda suke karanta littafin Allah, lafazin at-tilawa yana zuwa da ma'anar karantawa, ma'ana waɗanda suke karanta Al-Qur'ani. Sannan kuma yana zuwa da ma'anar bi, ma'ana mutum ya karanta abin ya aiki da shi. Dan haka sai zama nan duka ya kunshi ma'anonin guda biyu, waɗanda suke karanta littafin Allah suka yi imani da littafin, kuma suke aiki da abin da ke cikin littafin. Domin cikakken tilawa, cikakkiyar tilawa ta Al-Qur'ani ita ce tilawar da aka hada ta da aiki, ita ce cikakkiya. Wanda yake karanta Al-Qur'ani ba tare da yin aiki da shi ba, to wannan yana da tawaya. Karatun Qur'ani da yake ibada ne, rashin kuma aiki da Qur'ani din da yake laifi ne. Dan haka sai zama kamar yana tsayarwa da kansa hujja a wajen Allah madaukakin sarki. Cikakke wanda ake so shine wanda zai karanta yayi aiki. Shi yasa a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanin mumini mai karanta Al-Qur'ani ya kamanta shi da uturujja. Uturujja wani dan itace ne mai kanshi mai dadi. Kana iya daukan yanzu ka ce afil misali, kaga yana da kanshi. In an kawo shi zaka ji kanshin, kuma in ka sa a baki yana da zaki. To haka mumini mai karanta Al-Qur'ani yake. Ma'ana ga dadi, yana fitar da kanshi mai dadi, kuma inda za a sa a baki ga dadi. To muminin ya zama mai karanta Al-Qur'ani yana aiki da shi, to ya zama na idan ma'ana kamar wancan dan itace yake, kowane bangare alkhairi ne a tare da shi, ga karatu da aiki ga karatu. Amma wanda ya zama muminin da baya karanta Al-Qur'ani, gashi mumini ne amma baya karatun Al-Qur'ani, to manzo Allah ya kamanta shi da dabino. Dabino zaka ga bai da kanshi, amma kuma yana da dadi. To haka muminin da baya karanta Al-Qur'ani yake, ma'ana bai cika ba, kaga na farkon yafi zama kamili domin ga kanshi ga dadi, wannan kuma ba kanshi amma akwai dadi a baki. To munafikin kuma da yake karanta Al-Qur'ani, to shi kuma yana kamar wani dan itace ne wanda yake ga kanshi amma an sa a baki kuma daci ba dadi. To kuma wanda kuma baya karanta Al-Qur'ani shi kuma ya zama kamar guna, babu kanshin kuma babu dadi a baki. To wannan yana nuna mana muhimmancin mai karanta Al-Qur'ani ya zama yana aiki da Al-Qur'ani din. To da haka anan sai mu ce innal ladhina yatluna kitaballah, waɗanda suke karanta littafin Allah, tilawa karatu, sannan kuma suna aiki da abin da suka karanta. Wa aqamus salata, kuma suka tsayi da sallah, ma'ana suka yi ta bisa sharuɗanta, bisa lokutanta, kiyaye wajibanta da rukunanta. Sannan wa anfaqu, suka ciyar, mimma razaqnahum, daga abin da muka azurta su. Wannan aya da muke karanta, wannan sura da muke karanta sura ce makkiya. A Makka kuma ba a wajabta yin zakka ba. Da haka wa anfaqu anan, wasu suka ce ana nufin ciyarwa ta sadaka ta mustahabbi. Wasu malamin ta ce ba laifi a shigar da ciyarwa wajibin bayan an wajabta, sai zama wa anfaqu, suka ciyar, suka bada zakka, kuma suka yi sadaka, ma'ana suka yi ta wajibi kuma suka yi ta mustahabbi. To suka ciyar mimma razaqnahum, daga abin da muka azurta su. Cewa daga abin da muka azurta su ya nuna ba a nema ba, babu inda addini ce ya nema ya ce dole sai ka hada dukiyarka gaba ɗaya ka bayar. Kana ciyarwa ne daga abin da Allah ya baka. Duk da cewa in mutum yana da karfin imanin da zai bayar gaba ɗaya ba tare da yayi raki ba, ba tare da wani abin da ladan shi zai tauba, to in ya haka ba za a ce ya haramun ba, kamar yadda Sayyidina Abubakar ya yi. To amma wannan a cikin mutane kaɗan ne, abinda aka wajabta ka bayan na zakka za a ga kaso 40 ne cikin ɗaya, kaga ba duka aka ce ka bayar ba. Abinda idan zakka ce ta kayan abinci, wanda ka noma da damana ruwan sama yayin sauka kai noma zaka bada zaka idan ya kai nisabi to shi ma zaka ushiri ne zaka bayar daya bisa 10 ne na abin da kai din duk zaka dai wani abu ne da yake ba mai yawa ba to shi yasa annabi Allah ya ce suka ciyar mimma daga abin da muka azurta su sai Allah ya ce sirran abuyi wa alaniyatan da fili wannan ya nuna kenan ana iya yin sadaka a buyi ana kuma iya yi a fili kowanne ana iya yi sai dai malamai na cewa akwai gurin da yi a boyen yafi akwai gurin da kuma bayyanawar ba laifi bane yi a boye yafi sanya mutum ya sami ikhlasi domin yayi ba tare da ya bayyana ba da aka tsantsan neman lada yake a gurin Allah shi yasa a cikin magabata akwai waɗanda sukan bibiye gidan marayu da zawarawa da raunana cikin dare su kai musu abinci ba tare da sun san waye ka abincin ba za su nade fuska ta yadda ba za a gane waye ba su buga gidan mutum da ya bude su ce gashi su juya suna yin wannan ne saboda tsabar neman ikhlasi saboda ya zama dan Allah ake yi shi mai yi din bai ga waye ba shi ba shi wanda aka ba bare ya ji nauyin shi haka kuma bare ya ji ba da labari shi kuma ma'ana mai yi din bai tsaya ya bayyana kanshi ba to ba da yi dan mutum yayi sadaka a sirri tafi zama ikhlasi bayyanawar kuma in akwai wata manufa da shari'a ta yadda da ita kamar manufar koyarwa koyarwa mutum zai yi sadaka ya tare ƴaƴan shi ci to kun ga wannan abin da na ware makota zan rabawa kai wani kai gidan can kai kuma kai gidan can yana yi yaran suna gani dan me saboda yi musu tarbiyya tunda yaro idan ya taso ya ga ana haka in Allah ya taimaka sai da shi ma in ya girma zai ce ai haka babanmu yake yi babanmu ya tashi mu yake ba mana baiwa makota kaga wannan maslaha ce da shari'a ta yadda da ita to ba laifi dan an bayyana sadaka a irin wannan matakin ko dan a karantar da mutane ilmantarwa da haka sai a bada dan mutane su gani kisa Allah ce in tubudu sadaqat fa ni'ma hi idan kuka bayyana sadaka madalla da ita wa in tukhuha wa tu'tuha an-nas fa huwa khairul lakum in kuka koye kuka bayyana mutane to alkhairi ne gare ku da haka mutum zai koye idan akwai bukatar koyewa in ya bayyana matukar da ikhlasi to ba laifi kuma ba daidai bane mutum yayi hukunci ga wani da yake yin sadaka a fili a zahiri wani koma gefe masa hukunci da riya wannan kuskure ne babba baka shiga tsakanin bawa da mahallicinsa sai dai in shi mai yi din ne yayi abin da yake gwada riyar yayi abin da yake nuna riyar to wannan sai a jiye masa tsoro amma dan ya tara mutane ko dan mutane sun taru yana bayarwa baka koma gefe ka danga ta airi yana ai kaza ne a'a ka bar shi da Allah ka bar shi da niyyar shi kuma shi bayarwa irin wannan aikin alkhairi da aikin alkhairin da zai kai zuwa ga mutane to Allah ma ya kira shi alkhairi koda ba niyyar mai kyau koda ba niyyar mai kyau lada ne dai ba zai samu ba amma aikin alkhairi Allah yana cewa la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya ce babu alkhairi cikin ganawar su ganawa a taro a gana a sirri babu alkhairi sai ga wanda yayi umarni da sadaka ana gana wanda za a taru dan a tattauna ya za a yi sadaka ko gyara mutane aw islahin bainan nas ko gyara tsakanin mutane ko wani umarni da kyakkyawan aiki Allah ya ce babu alkhairi sai ga wanda ya hada abuwa guda uku ashe waɗannan ukun alkhairi ne sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah duk wanda yayi wannan saboda neman yarda Allah to fa sawfa nu'tihi ajran 'azima da sannan zamu bashi lada mai girma sai wannan ya gwada Allah ya kira abin alkhairi amma a gaba kuma sai ya magana samun lada ga wanda yayi dan shi wanda yayi dan Allah amma wanda yayi wancan abin ba dan Allah ba yayi sulhu tsakanin mutane ko yayi umarni da sadaka ko yayi sadaka din ko kuma yayi umarni da kyakkyawan aiki to wannan abin da yayi alkhairi ne sai dai lada a gurin Allah to yana kuma zuwa ga niyyar shi da haka wanda zai zo ya raba mutane abinci ya raba mutane tufafi ya raba mutane kuɗi yayi umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummunan aiki aikin alkhairi yake ko ina aka je aka dawo mu dai mu kalle shi a matsayin aikin alkhairi ne lada kuma Allah ne mai bada lada ba a shiga cikin abin da yake niyya ta mutane sai dai shi mai yin sadaka din mai bayyana wa din kuma a gefe guji da abin da zai zama riya shine mutun ya zama na bari in zai yi sadaka sai ya gayyato kafafan yada labarai ya zama gayyata su yake ku zo yau zan raba kaza dan ku gani dan ku fada mutane to kaga wannan akwai tsoro a ciki akwai ban tsoro a ciki dan zai ke tashi koma wani abu amma in su suka hango suka ji suka fada ba shine yace a fada ba ba shi ya gayyato ba kaga wannan kuma hukuncin shi da ba to amma hatta wanda zai fada din ko za a fada din mu dai har yanzu muna nan bisa ka'idan ba za mu hukunci kan mutun da riya ba sai mu ballamarin shi zuwa ga Allah iyakaci dai mu ce mun so ina ma a ce abin nan da yake yi ba sai an yayata ba to wannan aikin alkhairi ne almuhim sadaka ana iya yin ta a sirri ana iya yin ta a fili sai Allah ya ce suna ciyar daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya yarjuna tijaratan suna yi dan fatar wani kasuwanci kasuwancin da yake lan tabur ba zai lalace ba ma'ana suna yi ne dan neman yarda Allah dan neman samun lada a wajen Allah to wannan kasuwancin da suke na bayarwa saboda Allah ya ba su to wani abu ne da ba zai lalace ba sai Allah ya ce li yuwaffihum ujurahum saboda Allah madaukakin sarki ya cika musu ladan su ma'ana Allah zai ba su lada cikakke wa yazidahum min fadlihi ya kuma ƙara musu daga falalar shi bayan Allah ya ba su ladan aikin da suka yi kuma ya ƙara musu sannan innahu ghafurun hakika Allah mai yawan gafara ne ga zunuban su shakur kuma mai yawan godiya ne ga aikin da suka yi kadan bana Allah zai karba ya gode kamar yadda muka karanta a hadisi idan ɗayan ku ya bada sadaka Allah yana karbar ta da dama sannan ya ririta masa ita ya rineta kamar yadda ɗayan ku yake renan dan dokin sa har ta zama kamar dutse ma'ana ta zama kamar dutsen Uhud wajen girma to idan mutum ya bada ba haka Allah zai karba abin kuma ya tarire ta masa wannan lada din har abin ya zama abu ne mai girma dan haka Allah mai yawan gafara ne kuma Allah madaukakin sarki mai godiya ne Imam Ibn Kathir ya hakaito daga Qatada yana cewa mutarrib rahimahullahu ta'ala idza qara'a hadhihi al-aya idan ya karanta wannan aya yakan ce hadhihi ayatul qurra wannan aya ce ta masu karanta littafin Allah ma'ana aya ce da ta fito da falalar malamai masu karanta alqur'ani innal ladhina yatluna kitaballah waɗanda suke karanta littafin Allah suna aiki da shi dan haka aya ce ta fito da falalar makaranta littafin Allah tare da aiki da shi sannan suka yi sallah suka ciyar daga abinda Allah ya ba su a sirri da boye to babu shakka suna yin wani kasuwanci ne da ba zai lalace ba za su je su samu ladan shi a gurin Allah to yana kiran wannan mutarrib yana kiran wannan aya da cewa aya ce ta makaranta ma'ana ta fito da falalan makaranta kuma tana ƙara bayanin malaman da Allah ya ce inna ma yakhshallah min ibadihi alulama dan akwai wanda suke fassara ayar da cewa malaman da ake nufi sune malamai wanda suka san yanayin halitta ko suka san ilimin kimiyyar samaniya ko ƙasa ko ilimin science su ake nufi a'a ana nufin malaman da suka san Allah domin kamar yadda je muka faɗa duk ilimin da ba tsoron Allah ba ilimi bane ilimi na tsoron Allah shine hakikanin ilimi mutum ya zama yana da karatu kadan amma yana gudun haramu yana aikata alkhairi yana kiyaye dokokin Allah to wannan shine alim shi ake magana to sai wannan ayat ta zo dan ta ƙara bayanin su waye malaman sune masu karanta littafin Allah da yin sallah da kuma ciyarwa daga abinda Allah ya ba su a fili da boye suna fatan wani kasuwanci wanda ba zai kare ba sai Allah ya ce wallazi auhayna ilayka min alkitab abinda muka yi maka wahayi na daga alqur'ani huwa alhaqqu shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskata abinda ke gaba gare shi inna allaha haqiqa allah bi ibadihi dangane da bayin sa da khabirun masani ne basirun kuma mai gani ne ma'ana wannan ayar tana ƙara bayanin wancan abinda mu'mini suke karantawa na alqur'ani din to ubangiji yana ƙara tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga gare shi wallazi auhayna ilayka kuma da wannan abin da muka yi maka wahayi anan ilaika damirul khitab din ana nufin ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda makai maka wahayi ya rasulullah ina alqur'ani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki minal kitab naga na daga alqur'ani alkitab ana nufin alqur'ani an kira shi alkitab ishara ce cewa dama za a tattara shi zai zama a guri daya a hade kamar yadda yake yanzu duk da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana rubuta alqur'ani amma a gurin daya kun sahabbai ba wani sahabi guda daya da yake da alqur'ani kamilan a rubuce cicif a gurin shi amma zaka iya samu wancan yana da aya biyu uku ya rubuta ta wancan yana da wasu bangarorin na aya ya rubuta wannan ya haddace duk zaka iya samu wannan dan haka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya ba sayyidina Abubakar shawara cewa a tattara shi musamman da aka je Ghazwatul Yamama aka kashe makaranta alqur'ani wajen mutum 70 suka ji tsoron to kada alqur'anin ya tafi sai Allah ya kimsa musu wannan fikira da wannan tunani sayyidina Abubakar da Umar da sauran sahabbai suka gamsu da wannan shawara aka hada manyan sahabban manzon Allah makaranta alqur'ani suka tattara wannan alqur'ani din haka nan zamanin sayyidina Usman aka sake yin kokarin sake hada shi da tattara shi har zuwa yadda ya kawo yanzu kuma dama alƙawari ne na Allah zai kiyaye alqur'ani dan haka duk wannan abin da muke gani yanzu na hidima da ake wa alqur'ani duk cikar wancan alƙawari ne da Allah yi Allah ya alƙawarin zai kare alqur'ani to kariyar ce har yanzu Allah yake bashi ta yadda ake masa hidima ake buga shi a ɗaruruwa ake fitar da shi a kasashen musulmi daban-daban kuma ake yada shi a guraren musulmi sannan da yadda kuma Allah ya hore shi ake haddace shi ba littafin da ake haddace kamar alqur'ani duk wani abin da ka san ana haddacewa a duniya kuma ba alqur'ani yake in ka samu gwanaye waɗanda suke karatun alqur'ani suke hadda alqur'ani to kai kaga abin nasu suna yi ka san baiwa ne daga Allah mutum ya tsaya yana fitan maka kalma-kalma ce wannan kalmar kaza ce a cikin alqur'ani wannan kalmar kaza ce sannan in ka ce ya kawo kuma zai kawo a guje ba tare da tuntube ba ya dauko ta bakara ya fada ya je Ali Imran ya je sura kaza ya je sura kaza sai ya gama sannan ya zo ya juna ya ci gaba da karatu kai da kaga yadda gargawa suke yin harji ka san daga Allah ne ba wai wani mutum bane dan ba wanda tafi da ake wa haka sai alqur'ani sai kuma ka samu a wani abin mamaki wani sa'in ma mai yin wannan din ba lalle ya zama yana jin larabci ba ba lalle ya zama ya san fassara alqur'anin ba amma kuma kai da kake jin larabcin ka san fassarar to dole kuma kana buƙatar shi tare da kai dan shi ne zai karanto maka kai kuma ka iya yin bayani to kaga kai kana da bayani shi kuma yana da tilawa to in an hadu sai a bada abin da ake so dama manzon Allah yu'allimukumul kitaba wal hikma yana koya muku alqur'ani da kuma sunna to wannan kai ka san kiyayewa ce daga Allah madaukakin sarki ba wai aiki bane dan adam qur'ani da yake da wannan baiwa kuma yaro ya haddace mace ta haddace namiji ya haddace balarabe ya haddace bature ya haddace kowane irin yare yana iya karanta alqur'ani ya haddace to wannan daga Allah ne madaukakin sarki to dan haka anan yi fadin shi da Allah ya kira shi alkitab ishara ce ta cewa za a tattara shi din kamar yadda aka tattara to Allah ya ce wannan abinda muka yi maka wahyi huwal haqqu shine gaskiya shine abinda yake daidai musaddiqan lima baina yadayhi kuma yana gaskata abin da ke gaban sa na littattafan da suka gabata ma'ana alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabata yana gaskata su ta hanyar labarin da suka bayar annabi Isa yayi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan bisharar da annabi Isa ya bayar zuwan manzon Allah din yana ƙara gaskata abin da ke cikin wancan littafi din kenan wancan bisharar gaskiya ce da haka suna zuwa yana gaskata su wannan alqur'ani yana gaskata abinda littafin da ya gabata suka fada kuma yana ƙara tabbatarwa cewa Allah ne ya saukar da shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi Musa ya rayu baya nan lokacin da annabi Isa ya rayu baya nan lokacin da annaba suka gabata baya nan amma kuma ya zo mana da labarukan su ya zo mana da ayyukan su ya fada mana to kaga in ba wahayi ba yadda za a san waɗannan al'amura din to da haka Qur'ani yana gaskata littafan da suka gabace shi sannan kuma su ma littafan da suka gabace sun yi bishara zuwa ga annabi da kuma shi kansa alqur'ani din da haka inna Allah haqiqa Allah bi ibadihi dangane da bayinsa la khabirun masani ne Allah ya san bayinsa basir kuma mai gani ne yana ganin abinda suka cancanta, yana ganin abinda ma'ana suke aikatawa. Da haka Allah ya sani a bisa ilimi, Allah ya zabi annabawa bibita su. A bisa ilimi Allah ya bibita wasu annabawa akan wasu. A bisa ilimi kuma Allah ya bibita annabi sallallahu alaihi wasallama akan dukkan mutane gaba daya. Da haka wannan gaba ta karshen ayat tana nuna mana wannan tsari na Allah na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi annabta da fifita shi wani abu ne da Allah yayi shi a bisa ilimi, a bisa hikima. Dan bi dan inna Allah bi ibadihi la khabirun basir, Allah dan gane da bayinsa masani ne kuma mai gani. Sai Allah ya ce mi نعم الله يجي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sannan muka gadar da shi wannan littafi alqur'ani ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu. Fa minhum zalimun li nafsihi, cikin su akwai mai zalintar kansa. Wa minhum muqtasidun, cikin su akwai wanda yake tsaka-tsakiya. Wa minhum sabiqun bil khairat, daga cikin bayin akwai wanda yayi gaba, yayi tsere wajen aikata alkhairi. Bi iznillahi, da iznin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, wannan shine falala mai girma. Allah madaukakin sarki a wannan aya yana gaya mana shi wannan littafi na alqur'ani da Allah ya sifata da cewa gaskiya ne, da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama, to kuma Allah ya zabi wannan al'umma, ya zabi wannan al'umma, ya ba su gadan wannan littafi, ma'ana su aka saukarwa da wannan littafi din, wannan al'umma din. Kenan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zababbiya ce daga cikin al'ummu. Wannan al'umma zababbiya ce daga cikin al'ummu. Allah ya yi mata baiwa, Allah ya yi mata kyauta, Allah ya yi mata abubuwa da dama, fasa'is na falala, wanda al'ummun da suka gabata ba su sami irin su ba. Daga ciki akwai bata alqur'ani, baiwa wannan al'umma alqur'ani. Saboda me? Saboda alqur'ani shine fiyayyen littafi. To wannan littafi Allah ya ce summa, sannan awrasna alkitaba allazina istafaina, sai muka gadar da wannan littafi, ma'ana muka sanya shi, muka sanya wanda suke tsayuwa da kula da littafin, da karanta shi, da yin aiki da shi. Allah ya ce waɗanda muka zaba ne min ibadina, daga cikin bayinmu shine wannan al'umma din. Sai Allah ya kasa al'ummar gida uku. Fa minhum zalimun li nafsihi, cikin wannan al'umma akwai mai zalintar kansa. Wa minhum muqtasidun, akwai tsaka-tsaki. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, akwai kuma wanda yayi gaba, ya tsere, ya wuce ta hanya aikata ayyuka alkhairi da iznin Allah. Zalimun li nafsihi, wanda yake zalintar kanshi shine mai sakaci wajen aikata wasu daga cikin wajibai. Musulmi ne, ba kafiri ba, amma yana da sakaci wajen aikata wasu wajibai, sannan ya kan taba yin haramun, ma'ana yana aikata wasu abubuwa na haramun. Don haka a bangaren wajibi yana sakaci da wasu, bangaren haramun kuma yana iya aikata wasu. To wannan zalimun li nafsihi ne, mai zalintar kansa ne, domin duk wanda ya yi zinubi to kanshi ya zalinta, mai zalunci Allah ba, kanshi ya zalinta. To a cikin bayi akwai irin wannan sinfi din. Akwai malaman da suka fassara zalimun li nafsihi suka ce ana nufin kafiri, amma magana bi inganci ba kafiri ake nufi ba, a'a musulmi mai sako, musulmi ne mai sako. Ila yana sallah, yana azumi, amma kuma yana wasu ayyuka na haramu, yana barin wasu abubuwa na wajibai, to wannan ya zama zalimun li nafsihi. Sai Allah ya ce wa minhum, daga cikin su akwai muqtasidun, wanda yake tsaka-tsakiya, shine mai yin wajibai, mai barin haram, yana kiyaye wajibai, yana barin abubuwan da Allah ya haramta, kuma wani sa'in yana barin mustahabbai, abubuwan da shari'a ta kwadaitar a yi, kuma yana dan aikata kila abubuwan da aka hana, makaruhat, ba haramun ba makaruhat, abubuwan da malaman fiqh suke kira makaruhi, cewa abinki, ma'ana. Amma bangaren wajibi baya wasa, bangare barin haramun baya aikata haramun, zaka same shi wajibai da Allah ya dora yana yi, in ana magana kuma haramun baya yi, baya ƙarya, baya sata, baya gulma baya caca ba duk waɗannan muharramat din ya guje su wani sa'in ma zaka yana ƙara da mustahabbai amma kuma yana bari ira inna bil fili din nan yana yi yana bari ta'rif wa tunkiru yana yi yana bari ila abin da ya shafi abin da yake na mustahabbi yakan dan taba wani sa'in kuma ya bari ila ma dan shiga ba'dil muharramat ba'dil makruhat to wannan shine muqtasid taka tsakiya to a cikin wannan al'umma ma akwai wannan sai Allah ce wa minhum daga ciki akwai sabiqun bil khairat wanda yayi nisa da ayyukan alkhairi bi iznillah da iznin Allah suka ce shine mai aikata wajibai da mustahabbai shi dai wuyace ji an ce kaza daidai ne ba ma ya tambaya wajibi ne ko ba wajibi ba kullun zai aikata sannan gabarin haram gabarin makaruhi wani sa'in ma har halal din ma yana dan bari dan gudun kada ya shiga shubha da haka da abin da ya zama shubha ne sai ya guje shi wannan sifa din za ka tamamin irin ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi nisa wajen aikata alkhairi ka duba da Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu albirru ba ba za ku samu nagarta ba ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so a sahabban manzo Allah ko wanda suka dinga yin dako dan bai wai dan yayi aiki da wannan aya sai ya je ya dako ya samu kudin wannan dakon sai ya je ciyar saboda Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun inda ba bai yi dakon ba Allah ba zai kama shi sai dan bai baka ji kai dako kai ba to amma saboda kudin ya shige yake yi to kaga wannan sabiqun bil khairati kenan to wannan al'umma haka ta kaso kuma dukkan al'umma har yanzu haka muke akwai wanda zalimun li nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati bi idhnillah malamai suka ce ku duba wani wata rahma da jin kai na Allah da Allah zai jiro sai ya fara da mai laifin sai ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat na karshen wanda shi yafi kowa shi yafi falala sai zama karshe suka ce hikimar haka saboda zalimun li nafsihi kai ya ɗebe kauna daga rahmar Allah ma'ana mai yin laifi musulmi mai laifi kada ya ɗebe kauna daga rahmar Allah dan haka ma aya ta fara ambaton shi dan a ƙara kuɗaitar da shi shi kuma sabiqun bil khairat kada ya rudu ya fada riya ko wani abin da shari'a ta hana dan gudun ganin yayi nisa ji alfi alkhairi sai aka yi shi daga karshe wannan nukat ne wasu fawaid ne da malaman tafsiri suke ambato to amma dukkanin su dai cikin wannan al'umma ne sai Allah ce zalika wannan huwal fadlul kabir shine falala mai girma ta yadda Allah ya ba su wannan littafi ya gadan musu da wannan littafi a cikin wannan al'umma dan haka waɗannan guda uku din duka a magana mafi inganci a cikin wannan al'umma suke Imam Ibn Kathir yake kokari ya ka hadisi da suke tabbatar da haka sai dai galibin su sanadin su bai inganta ba amma abinda malamai suka tabbatar duka a cikin wannan al'umma suke domin me domin Allah ya raba wannan al'umma gida uku banda nan ma a wasu wurare kamar cikin suratul waqi'a dan haka waɗannan suna cikin wannan al'umma sai Allah ya ce mai jannatu adni
jannatu adni yadkhuluna yuhallawna fiha yuhallawna fiha min athamirin zahabin wa وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها
نعم سي الله يجي جنات عدن الجنتين زما يدخلونها وادند سكي شغرسو يحلون فيها من اساور من ذهب انا مسعدو a cikin wannan aljanna din da awarwaro na zinare wa lu'lu'a da lu'lu'u walibasuhum tibabin su fiha a cikin wannan aljannatai harir alhariri wa qalu suka ce alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan wadiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki inna rabbana haqiqa ubangijinmu la ghafurun mai yawan gafara ne shakur kuma mai godiya allazi ahallana daral muqamati min fadlihi wanda ya zaunar da mu ya shigar da mu gidan zama gidan dawama min fadlihi daga falalarsa la yamassuna fiha nasabun wahala bata samun mu a cikin wannan gida wala yamassuna fiha lughub haka nan gajiya bata samun mu a cikin wannan gida mana Allah yana ba mu labarin makomar wadancan bayi nashi zalimun li nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat sai Allah ce wadannan jannatu adnin aljannataini na zama yadkhulunaha da za su shige su wanda ya nuna kenan wadancan sunfi din guda uku a magana mafi inganci duka za su shiga aljanna domin mutumin da ya zama musulmi mai sako koda ya shiga wuta ba zai dawama ciki ba zai iya yiwa Allah ya mai gafara ya fi mai sa shi aljanna a wasu dalilai zai iya yiwa Allah ya azabta shi saboda yayi sata ko ya azabta shi dan ya sha giya ko ya azabta shi dan yayi zina ko ya azabta shi dan yayi gulma ko ya azabta shi dan ya saba iyaye ma'ana wani zinubi da Allah zai iya mai azaba na wannan zinubin amma ba zai dawama auta ba to dan haka da shi muqtasid wanda yake dan tsaka tsakiya zai samu falala da rahmar Allah Allah ya fi masa sabiqun bil khairat duka waɗannan za su shiga aljanna to sai Allah yake ba mu labarin yadda aljanna take yuhallawna fiha min asawira min zahabin ana musu ado da awarwaro wanda yake na zinari wanda a nan duniya haramun ne namiji ya ado da abin da yake na zinari amma a lahira halal ne dan haka a lahira sai Allah ya musu ado da wannan ya zama abu ne na ado a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablughul hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu ado na mu'mini zai kai inda alwala take kaiwa ga mu'mini ma'ana waɗannan gabbai da mutum yake wankewa to za zama gabbai ne masu ado da kwalliya a cikin aljanna suna haske Allah ya ce walibasuhum fiha kibabin su a cikin aljanna harir alhariri ne wanda shi ma a nan duniya an haramta su sanya shi ya zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce man labisa alharira fid dunya wanda ya sanya alhariri a duniya lam yalbasu bil akhirah ba zai sanya a lahira ba to a lahira Allah zai baiwa mu'minai wannan yana nuna irin ado da za su yi a cikin aljanna ado mai kyau sai Allah ya ce wa qalu suka ce bayan sun shiga aljanna sai suka mai da kuma lamari ga Allah alhamdulillah suka ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazan wanda ya tafiyan mana da damuwa ma'ana duk wata damuwa Allah ya yi musu wanda yake nuna wanda ya shiga aljanna to ya gama damuwa duk wata damuwa a iya duniya ne da zaran mutum ya mutu ya samu aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz shi yasa duk wahalar da mu'mini zai sha a duniya kadance idan an kalli alkhairin lahira duk dadin da kafiri zai ji a duniya to kadan ne in an kalli azabar lahira shi yasa duniya kurkukun mu'mini ce aljanna kafiri ce shi mu'mini duk irin jin dadin da yake ciki a duniya kurkuku ne domin ku a duniyar nan ba ta rabuwa da bacin rai yadda yake da mulki yadda yake da kuɗi yadda yake da ilimi kowane abu gare shi a duniyar nan bai wuce a bata mai rai ba in talakan shi bai bata mai rai ba matar shi za ta bata mai in bata bata mai rai ba dan shi zai bata mai rai haka dai rayuwar take wata rana ai dariya wata rana kuma ai kuka yana zaune wani abun farin ciki zai same shi ji dadi kuma yana cikin jin dadin da mulkin wani abun bakin ciki zai same shi kuka duniya kenan idan ta saka dariya yau gobe kuma za ta iya saka kuka to duk dan haka duk irin rayuwar da mu'mini yake da jin dadin da yake a duniya kurkuku ce in an kalli lahira shi kuma kafiri dai irin walwalar da yake a duniya da abin da ake gani yana da shi na jin dadi don an kalli lahira kuma to a nan duniya yana cikin aljanna ne yana cikin jin dadi ne to shine a nan Allah yake gaya mana za su ce mun gode wa Allah da ya tafiyan mana da damuwa saboda me saboda abin da suka samu kansu a cikin aljanna babu wata damuwa a tare da su babu wata wahala a tare da su sai Allah ya ce inna rabbana za su ce hakika ubangijinmu wanda ya halice mu la ghafurun mai yawan gafara ne dan ba a raba mutum da zunubi amma Allah ya gafarta musu ya sanya su aljanna sannan shakur mai godiya ne godiya ta sa Allah ya karba abin da suka yi wanda abin da suka yi din bai kai ya kawo dangane da ni'imomin da Allah ya musu ba to amma Allah ya karba ya gafarta musu zunubai ya sanya su aljanna sai suka dada fito da irin ni'imar da suke ciki allazi ahallana daral muqama wanda ya zaunar da mu ya shigar da mu gida na zama dama a cikin aljanna ba fita ya inganta a hadisi cewa in yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta to za a zo da mutuwa a sura irin ta rago za a zo da ita tsakanin aljanna da wuta a kirawo yan aljanna ya ahlal janna ya yan aljanna za a kira kowanne dan aljanna zai ji kira sai su dago kai su duba a ce kun gane wannan sai Allah ya sanya musu fahimta su ce mun gane mutuwa ce sai a kirawo yan wuta su ma sai su dago kai ce kun gane wannan su ma sai Allah ya fahimtar da su ce mutuwa ce sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna ma'ana yanzu ba mutuwa sai a ce ya ahlal jannatu khuludun fala maut ya yan aljanna dawwama ba mutuwa wa ya ahlan nari khuludun fala maut ya yan wuta dawwama ba mutuwa wutar da za ta kare ba za ta dawo ba ita ce ta masu laifi wanda muka ambata ta musulmai masu laifi wannan ba za su dawwama a ciki ba amma ta kafirai za ta dawwama ba za ta kare ba wannan ita ce magana ingantacciya tabbatacciya da nasocin alqur'ani haka nan aljanna za ta dawwama ba za ta kare ba to da haka gida ne na dawwama shine anan suka ce wanda ya shigar da mu gidan dawwama gidan zama min fadlihi daga falalarsa kun ga suka nuna falala Allah ce ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ba wani cikin ku wanda aikin shi zai kai shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzan Allah qala wala ana hanni illa an yataghammadani Allah ta'ala bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya lullube ni da rahmatin da falala saboda me saboda aikin da zakai din bai kai ban an kwatanta da ni'imar Allah a ce har ka biya kuma har an baka wani sakamako dan haka shi aiki sababi ne ana shiga aljanna bi sababil amal a dalilin aikin amma ba wai dan aikin ya kai a bada aljannan ba kamar kai wa mutum aikin da ya kamata ya baka naira 1 ne kwandala sai to naira 1000 ya baka kaga sababin aikin ya baka 1000 amma ba dan aikin ya kai a baka 1000 ba to Allah zai ba mu'mine aljanna a sababin aikin watilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka sance kuna yi sababin aikin amma a ce aikin ya kai a bada aljanna to sai ga aikin guda nawa yake ka biya ni'imar ji ka biya ta gani ka biya ta magana ka biya ta lafiya ka biya ta abinci ka biya ta kaza duk ka gama biyan wannan sannan kai lalatar na a baka aljanna babu ba za ka iya biya ba to shine abin da manzon Allah yake faɗa da haka anan suka ce ya shigar da mu min fadlihi la yamassuna fiha nasabun ba wata wahala da za ta shafe mu dan aljanna ya gama wahala a duniya a lahira ba wahala wala yamassuna fiha lugub ba wata gajiya da za ta same mu dan ba wani aikin gajiya din ƴaƴan itace Allah ya ce qutufu hadaniya ƴaƴan itacen da za ka tsinka kusa suke da kai kana zaune za ka iya tsinka kana tsaye za ka tsinka amma kwance kake ma za ka tsinka inuwa kuma ga ta nan iya ganin ka ba magana wani rana sannan abin da ke ciki na ni'ima duk abin da mutum yake so Allah ya ce lahum fiha ma yasha'u duk abin da suke so akwai a cikin aljanna ta kaddara har abincin nan da kake matukar so yawanci an tambaye ba haushi me ka biso ce tuwo da miya kuka to har shi dan akwai a aljanna tunda Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una dukkan abin da suke so to Allah zai ba su a gidan aljanna ba abin da dan aljanna zai nema ya rasa ubangiji Allah ya datar da mu Allah ka sanya mana cikin bayinka yan aljanna Allah ka raba mu da wahala duniya da lahira Allah karba abin da muke gabatarwa na ibada ka yage mana kurakuran mu wannan bawan Allah da ya aiko da Qur'anai aka raba muna roƙon Allah ya bashi lada ya zama da duk wanda ya karanta yana da lada Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi haka nan kuma dukkan wasu masu taimakawa addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.